sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To, Hawa, Isra'ila ta kai sabbin harhari a yankin zirin Gaza, inda hukumomi suka ce akalla mutum 20 sun mutu. Wani tsohon sojan Rasha ya nemi mafaka a ƙasar Netherlands, inda ya kuma ce a shirye yake ba da shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC kan laifukan yakin da Rasha ta aikata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe cutar COVID-19 nau'in JN1 a matsayin wacce ya kamata a mai da hankali a kai, duk da cewa nau'in baya tattare da babban haɗari.
Kanan labaran kenan. Idan shirin shiga jiwa Afirka, wato Najeriya, za a ji yadda likafa ta yi gaba ga ministan kwadagon ƙasar mai murabus Simon Lalong, inda ya tsallaka zuwa majalisar dattijan ƙasar.
Bayan kotu ta tantance shi cewa shi ne senator-elect, dole ne ya zaba inda za shi.
Shi kuwa tsohon jakadan Najeriya na ƙasashen Jamus, Mauritania da Ghana, Ambassador Bala Sani, jan hankali ne ga shugabannin ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda za a yi amfani da hikima da tattaunawa cikin girma da arziki domin sasanta dambarwar da ake yi tsakanin ɓangarorin.
Su abin da ya fi yi musu tsanani su gwamnatin Nijar a cire musu sanshi takunkumi. Wannan ya taɓa rayuwarsu, an toshe hanyoyin ciniki da makota, ciniki baya tafiya, tattalin arzikin ƙasa yana yin baya, saboda haka ba sa jin daɗi.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki mai yan kauya tare da Murtala Faruk Sa'inna, inda shirin ke yin waiwayin irin wannan da shirin ya rika toyawa a shekara da ke ban kwana ta 2023, amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Isra'ila ta kai sabbin harhar sama hada da dakarunta na ƙasa a yankin zirin Gaza a ranar Talata, kokarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take neman goyon bayan ƙawayenta don a kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar al-Maliya daga 'yan tawayen Hutun Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Dakarun Isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kaita sun hada da wata farfajiya da Hamas ke amfani da ita, sannan sun lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a yankin kudancin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gazan ta ce sabbin hare-haren na Isra'ila sun kashe aƙalla mutum 20 a birnin Rafah da ke kusa da kan iyakar Masar, inda dubban fararen hula suka tsere domin neman mafaka. A birnin New York da ke nan Amurka, ana sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'ar kira da a dakatar da buɗe wuta domin a ƙara tura kayayyakin jin ƙai zuwa yankin na Gaza, wanda ke fuskantar matsalolin ƙarancin abinci, ruwa da magunguna.
We fully support addressing the humanitarian needs of the people of Gaza as this resolution.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna nuna cikakken goyon baya wajen ganin an magance matsalolin da jama'ar Gaza ke fuskanta, kamar yadda matsayin da aka cimma ta tanada. Muna kuma aiki tare da sauran kasashen da ke wannan committee. Wani tsohon sojin Rasha ya nemi mafaka a ƙasar Netherlands, ya kuma ce a shirye yake ba da shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC kan laifukan yakin da Rasha ta aikata. Wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda ta ce sojin ya ce laifukan yakin da Rasha ta aikata waɗanda ya gani ne da idansa yayin da take yaƙi da Ukraine. Mutumin wanda ya bayyana sunansa a matsayin Igor Salikov, mai shekaru 60, ya ce shi mamba ne a dakarun da Rasha ke goyon baya tun daga shekarar 2014, waɗanda suka kwace ikon Donetsk da ke gabashin Ukraine. Ya ƙara da cewa ya yi aiki da sojojin haya na kamfanin Wagner a ƙasar ta Ukraine. Ita dai Rasha ta musanta dukkan wani zargi na aikata laifukan yaƙi a kan fararen hulan ƙasar ta Ukraine. Hakan na faruwa ne yayin da ake tunanin mai yiwuwa 'yan majalisar dokokin Amurka su shiga har cikin lokacin hutunsu na Kirsimeti, danganin sun cimma matsaya a kan ƙara turawa Ukraine kudaden tallafi. 'Yan majalisar za su yi ƙoƙarin cimma matsaya ne kan batun samar da cikakken tsaro a iyakokin Amurka da 'yan Republican suke bukata, da kuma batun samar da ƙarin kudade ga Ukraine da 'yan Democrat ke muradi.
We agree the border must be fixed. That is a broad consensus in our caucus.
Shugaban masu rinjaya majalisar dattawan Amurka Senator Chuck Schumer kenan yake cewa mun amince cewa ya zama dole a gyara matsalolin da ke kan iyakokinmu. wannan wani batu ne da dukkan mu muka amince sai dai samun matsaya ta bai daya ya zama wani babban kalubale da majalisar take fuskanta shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell ya amince cewa lallai akwai jin aiki a gaban su kan yadda za a cimma wannan matsaya Hukumar lafiya ta duniya WHO a ranar Talata ta kebe cutar COVID-19 nau'in JN1 a matsayin wacce ya kamata a mayar da hankali a kai. Sai dai ta ce wannan nau'in baya dauke da wata babbar barazana ga lafiyar jama'a. Cikin wata sanarwa da ta fitar hukumar ta WHO ta ce ana ci gaba da auna barazanar da take tattare da wannan nau'in cutar ta COVID-19 nau'in JN1.
An jima kaɗan Muhammadu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos Kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da rahoton yadda tsohon gwamnan jihar ta Plateau, kuma ministan kwadugon Najeriya mai murabu Simon Lalong ya ajiye aikin shi na ministan kwadugo ya tsallaka zuwa majalisar dattijan ƙasar a matsayin sanata. Kada in ja ku da nisa ga Zainab Babaji da cikakken rahoton.
Ministan kwadagon Najeriya Simon Lalong ya yi murabus daga mukaminsa inda ya tsallaka zuwa majalisar dattawa. Simon Lalong wanda tsohon gwamna ne a jihar Plateau ya yi takarar sanata a zaben gama gari na wannan shekara ta 2023 bai sami nasara ba saboda hukumar zabe ta ayyana Napoleon Bali na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. A watan jiya ne kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta soke zaben sanata Napoleon Bali na jam'iyyar PDP ta baiwa Simon Lalong saboda a cewar kotun jam'iyyar PDP a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabannin jam'iyya kafin gudanar da zaben. Mai ba Simon Lalong shawara kan harkokin yada labarai Makut Simon Macham yace tuni tsohon ministan ya mika takardar murabus wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
Kin sani mazai ne na jama'a kuma kira ne da jama'a suka masa kuma bayan kotu ta tantance shi cewa shine senator elect dole ne ya zaba inda za shi kamun ya zama gwamna ya yi member na House of Assembly a Plateau so biyu ya kuma zama speaker shine speaker wanda ya fi zama da dadewa a Plateau lokacin yana speaker ya zama chairman na Conference of Speakers bayan haka yau din nan shine chairman na shugaban Conference of Former Speakers na Najeriya duka so majalisa wuri ne wanda ya santa sosai
amma ko ya dan yi bayanin wani abin da al'umman jihar Plateau za su amfana daga wannan matsayi nashi
yana da sanin yadda ake aiki a legislator yana da executive to kinga yana da fadin sani wanda zai iya ya san me zai yi wa mutane saboda haka constituency nashi mazabar shi wanda ayyukan da zai musu suna da yawa
na nemi jin ta bakin wasu daga shiyar Plateau ta Kudu inda Senator Simon Lalong ke wakilta
sunana honorable din Dam Lombard Webb popularly known as Baba Mekunu a gaskiya saboda Allah zuwan shi da mu ji dadi sosai in Allah ya ikon sa domin kin lura lokacin da aka yi last election mun samu matsala sosai so addu'a mu inda ya zo ya yi kokari so da daga mana party a APC na Southern Zone mu a Southern Zone yanzu ba mu da kashi sosai amma we still want him ya tambaka mana da maganan security ma
to sunana Idris Zubairu Darren bana so shi da wannan kujeran dun bai muna abin da damu so shi da wannan kujera din ba amma da yake abune irin na Allah ba abin da baya iya kasancewa
me ya kamata ya fuskanta a yankin Plateau ta Kudu
damu suna da yawa ba mu da hanyoyi dun tun da ya hawo wannan wurin har kamar yanda nake miki magana yanzu ba wani hanya da yake na kilometer 1 ko kilometer 5 a yankin mu a yanzu tun awai shekara 8 kuma yanzu kika dube hanyoyin mu abin da ya kama daga Jibamu har Kurgui ba wani tafiya da mota da yake na kwanciyar hankali tafiyan awa 1 da aka yi shi awa 4 kafin ka fita babban hanya
wasu ƴan asalin yankin Plateau ta Kudu kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan shigewa zauren majalisar dattawa da Simon Lalong yayi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
An gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Mahmud ya sake shigowa da kashi biyu na labaran duniya.
dakarun da ke tsaron ruwan tekun kasashen nahiyar Turai sun ce jirgin ruwan 'yan kasuwan nan na kasar Malta da masu fashin teku suka sace a makon da ya gabata a tekun Arabiya ya bar yankin ruwan kasar Somalia. Bayanai sun yi nuni da cewa an fitar da ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saboda ba shi da lafiya, sai dai har yanzu jirgin mai suna Ruwan na ƙarƙashin ikon masu fashin tekun. Dakarun ruwan kungiyar nahiyar Turai sun ce har yanzu ba a san waɗanda suka yi garkuwa da jirgin ba, kuma ba a san mecece buƙatar su ba. Amma ana zargin masu fashi a tekuna ƙasar Somalia ne suka sace jirgin, waɗanda ake tunanin sun farfaɗo da ayyukansu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jin ɗuriyarsu. Amurka ta ƙaƙaba wasu kamfanoni da mutum goma takunkumi a Iran, Malaysia, Hong Kong da Indonesia, waɗanda take zargi da taimakawa Iran wajen ƙera jirage mara matuƙa. Kamar da Baitul Malin ƙasar ya sanar a ranar Talata a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ana zargin mutanen da kamfanonin da samar da sassan jirage mara matukan waɗanda kuɗinsu ya kai ɗaruruwan dubban daloli ga dakarun tsaro na juyin juya halin ƙasar ta Iran. Hukumomi a Washington sun sha zargin takwarorin aikinsu na Tehran da samarwa Rasha jirage mara matuka a yakin da ƙasar ke yi da Ukraine, zargin da Iran ɗin ta sha musantawa.
To madalla Muhammad Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, inda tsohon jakadan Najeriya a kasashen Jamus, Mauritania da Ghana, Ambassador Bala Sani, ya ja hankalin shugabannin ECOWAS da sauran masu ruwa da tsaki kan yadda za a yi amfani da hikima da tattaunawa cikin girma da arziki domin sasanta dambawa da ake yi tsakanin bangarorin shugabannin ECOWAS din da na mulkin sojin jamhuriyar Niger. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kano, Muhammad Kwali, ne ya tattauna da Ambassador Bala Sani.
Lokaci da suka sa na za su ba da mulki shekara uku, ECOWAS suna ganin wannan lokaci ya yi nisa, kamata ya yi su rage. Na biyu kuma, ECOWAS suna tsammanin maimakon su ba da umarni in suka roƙi basu mulkin Niger kan a saki Bazoum za su yi. To maganar Bazoum magana ce ta doka ta ƙasar su, abu ne wanda ya shafe su. Suna ganin watakila idan sun bar Bazoum ya zama baya kusa da su, zai iya samun dama ya nemi taimako a ƙasashe da za su iya taimaka mishi, watakila a zo a sami sojojin waje sun zo suna yin rikici da su. To amma idan yana hannunsu, su kansu wanda suke tunanin za su yaƙi din, kaga abun ba zai faru ba.
A diplomasiyance yaya kamata a warware wannan matsala?
Duk waɗannan abubuwa da ake ai, akwai diplomasiya a ciki. Kaɗan ne na ECOWAS da suka ce za su kai hari. Kamata ya yi su ci gaba da tattaunawa, ana tattaunawa abin da Bature ke kira constructive engagement ɗin. Ana yi har a zuwa a cimma yarjejeniya wanda sun yarda su ma mun yarda.
Kamar a iya cewa kwamitin da su ECOWAS suka kafa kamar sun kama tafarki kenan, misali?
Sun kama tafarki mana. Sai dai kawai bambanci akan su abin da ya fi yi musu tsanani su gwamnatin Niger a cire musu sanctions takunkumi. Wannan ya taɓa rayuwarsu, an toshe hanyoyin ciniki da maƙota, ciniki baya tafiya, tattalin arzikin ƙasa yana yin baya, saboda ka ba su jin daɗi. Suna ganin a cire musu wannan takunkumin, kuma a ci gaba da tattaunawa akan yadda za a samu sulhu a ciki. Mulki ne dai na Bazoum sun tabbatar, babu kuma yadda za a yi su ci su wanda suka cire shi za su zo saki mai da shi. Wataƙila in ma hakan za ta faru, sai idan sun tsara sababbin hanyoyin mulki da za a yi, su ba shi dama, wataƙila zai takara, wanda ba na tsammanin hakan ma za ta faru.
Turanka da ɗaya, wace rawa wataƙila sauran masu ruwa da tsaki za su taka kamar ƙungiyar AU da kuma ma hukumomi irin na CUN nan da su America da sauran masu faɗa aji a duniya?
Idan African Union ne, duk abin da ECOWAS za ta yi tana sanar da ita, kuma takan ba da yardarta. Saboda haka idan har an yi haka an cimma haka ɗin, ai ka gani babu wani abu sabo da African Union za ta iya kawowa bayan ECOWAS ta tattauna abubuwan da za ta yi, irin wannan kuma da amince da su. Amma sauran ƙasashe, ko America ko Ingila ko Faransa ko China ko Russia, in suna ganin suna da influence za su ji su sami waɗansu abubuwa wanda da ba su da su wajen ci gaban ƙasa da makamantarsu, ko za su yi yarjejeniya su ringa sayar musu da uranium ko mai ko wani abu dai muhimmi, za su ci gaba da yi. In wannan zai taimake su su sake yin taurin kai, babu da za a yi.
Wataƙila hasashenku na masana ya zuwa yaushe ne misali la'akari da yadda abubuwan nan suke tafiya yayuwar karewar su ko kuma samun daidaito take akan lokaci
ni ina ganin a cikin shekara biyu za su yi gyare-gyare da suke su kawo tsari wanda suke ganin ya fi dacewa da su wani shugaba ba zan mai musu wannan ba ka tuna Najeriya nan lokacin General Abdulsalam ai najin wata tare yi abubuwa muhimmai
ya za a cimma wannan tunda yanzu kaman kowa yana jan daga duk da cewa ana dan motsawa amma mutane suna ganin kamar wancin hulana neman kai su dare misali
ina ganin damar da su soje suka samu kamar suna tafi musu daidai da ba dan wannan tattalin arzikin kasa da yake ba su wahala ba da kuma talauci wanda ya dade in kanta wurin ECOWAS ita take da afahan ita ce take da cirewa domin ECOWAS ba wuri ɗaya bane ba kasa ɗaya bace kasashe ne ƴan uwanka makotanka suka yi yarjejeniya tsakansu ga abubuwan da zaka yi kamun ga dawocin su kamun ga dinga yin hulla da kai saboda haka su gwamnatin soja ta Nijar su ne za su yi kokari su bi abubuwan da ake so su yi domin a samu cikin lokaci kaɗan an yi zaɓe an yi shirye-shiryen siyasa an yi zaɓe an koma fara hula.
Kamar kirɗe wasu suna ganin me zai hana ita ECOWAS ta yadda ta cire kaman takunkumi misali na rufe boda ɗin nan alabashi bisa yarjejeniya da amincewa su kuma su fito da jadawalin su na miƙa mulki.
Ina ganin su su fara yi su suka janyo rikici su mulkin soja kuma wani soja saboda haka a fara yadda akan lokacin da za su ɗauka shekara ɗaya shekara biyu in an yi wannan ne su bi sauran abubuwa sai a sassauta idan dai a tabbatar sun bi ƙa'idojin da ake so.
Za su iya sakin shi ba zum idan watakila an amince da jadawalin su misali.
Wannan magana fa ba ta ba zum bace mutane da suke cikin kuncin rayuwa har shi ba zum din su za a duba ba zum sun ce shi daga kan mulki ya shiga tarihi ya shiga kasar Nijar amma a dinga sa shi a cikin wani condition sai a masa na ganin su yin ba za su yadda ba gani suke sun yi ne saboda interest din kasa mulkin sa baya kawo musu irin wannan jin daɗin da suke bukata saboda ka shine na farko da za a fara cirewa sannan a zo a yi gyaran da ake so sannan in ma yana da laifi a kai shi ma kotu a daure shi ai sun fada saboda haka babu ruwan ECOWAS da bazo.
To Madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kwari'a tattaunawar sa da tsohon ambasadan Najeriya a kasashen Jamus, Mauritania da Ghana. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC kan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Yayin da shekara ta 2023 take mana bankwana. Shirin namu na yau zai kawo muku bitar wasu muhimman al'amura da suka faru da kuma muka kawo muku a shirye-shiryen baki mai yanka wuya da suka gabata. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda watakila za a iya tunawa an soma shekara ta 2023 ne tare da cece-kucen siyasa a Najeriya kasancewar ta shekarar babban zaben gama gari na kasar. Ana dab da zaben ne kuma a cikin watan Fabrairu. Gwamnatin tarayya a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta fito da wani shiri na sauya fasalin takardun kuɗaɗen ƙasar. Lamarin da aka ta'allaka shi da zaben wanda kuma ya jefa 'yan Najeriya da dama a cikin mawuyacin hali.
Gaskiya wanga abin ni ya taɓa ni da yamin daɗi ba game ga canjin wannan kuɗin saboda kuɗi sun karamta ga hannuwan mutane wa'inda aka shi yau na fito in sha shayi duk da mai shayi ya nuna min cewa in ban da kashi ba zan sha shayi ba. Allah dole kuma shi bai da account ɗin da zan yi masa transfer. A kawo mana abu kai tsaye a banga to zai dan taba mu koda abin ya zama alfano na gare mu daga baya. Ana magana kan tattalin arziki da sauransu ko wani abu dani. Yau ka dibi kasuwa ga ta nan ga yadda take. Mutane zazzaune suke. Kasuwancin su bai ci gaba ba. Amma ni dai ban ga alfano yin wanga abu ba saboda mi babu sabbin kuɗin da ake nuhin isa shi ga mutane.
Tun farko ba a yi abin da ya kamata ba.
lokacin da aka ce kawai za a bullo da kuɗi za a fara amfani da su ranar kaza da kaza. Farko wanda ta fara kalubalanta wannan abun ita ce minista kuɗi. Ta ce ba zai yiwu tana minista kuɗi ba a ce ba ta san da wannan magana ba. Kuma ta yi magana cewa shi gwamnan babban bankin Najeriya bai gabatar da bukata ta hannunta ba. Yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai na tarayya suka ce su ma ba a tuntube su ba. To a nan wurin karkashin dokokin kasa an karya dokar kasa.
A ranar 25 ga watan na Fabrairu ne aka gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki na tarayya. Inda bayan kwana uku hukumar zaben kasar ta ayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki a zaman wanda ya lashe zaben.
Tinubu Bola Ahmed of the APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and is returned elected. Thank you.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan Farfesa Mahmud Yakubu yake bayyana sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar Asabar din nan da ta gabata. Inda kuma ya ayyana dan takarar jam'iyyar APC mai mulki Bola Ahmed Tinubu a zaman wanda ya lashe zaben na shugaban kasa. Tinubu ya sami wannan nasara ne sakamakon samun ƙuri'u miliyan 8,794,726. Inda ya doke manya abokan takararsa Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u miliyan 6,984,520. Sai Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da ya sami ƙuri'u miliyan 6,101,553. Da kuma Rabi'u Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP wanda yake da ƙuri'u miliyan 1,496,689. To sai dai kuma tuni 'yan takarar manyan jam'iyyun adawa kamar Peter Obi na jam'iyyar Labour Party da Atiku Abubakar na PDP suka fito suka yi watsi da sakamakon zaben da aka bayyana.
Kurakurin da aka samu ya shafi duk 'yan Najeriya, kudu da arewa, gabas da yamma. Hukumomi da suka zo na bin zaɓe daga ƙasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaɓen nan bisa ƙa'ida, bisa dokoki da ƙasa ta shimfiɗa wa hukumar zaɓe ba. Kaga Beavers din ba ta yi aiki kamar yadda aka ce ya kamata ta yi ba. Sava da aka ce ta yi aiki ba ta yi ba. Kasan haka suka yi mana 2019 gaba ɗaya suka ɗauke Sava din suka je suka rubuta abin da suke so su rubuta.
Na farko ita hukumar zaɓe ta fito ta faɗa wa jama'an Najeriya cewa za a tabbatar cewa idan aka kaɗa zaɓen nan ƙuri'ar da aka kaɗa a nan take za a fito da sakamakon zaɓe, za a buga ta a yanar gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanar gizo mu tabbatar cewa zaɓen nan an yi bisa kan adalci da doka da oda. Ba ta yi hakan nan ba. Kuma ta fito ta ce idan aka yi zaɓen, idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaɓen ba a bisa kan doka da oda inda aka shimfiɗa a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zaɓe, to kuɗin da aka kaɗa a lokacin nan ba a yarda da ita ba.
A ranar 18 ga watan Maris kuma an gudanar da zaben gwamnoni a jihohi 31 na Najeriya, wanda shi ma ya bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin arewa.
Jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kama a Benue, wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan. A Sakkwato jam'iyyar APC ta ansa ga PDP, a Plateau PDP ta ansa ga APC, a Kano kana ganin kuma NNPP ce ta ansa ga APC.
Wato ni ina gani wato mulkin demokradiyya ne ya fara nuna, za a ce mutanenmu sun fara gane cewa lalle fa ana iya, suna iya zaben wanda suke so, suna iya hambarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata, gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so. In ka duba kowane jiha tana da nata dalilu, amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido, sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba, ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba, ba dole ne su yi hakuri ba, suna iya canzawa. Ina jin abinda ya faru kenan. Ɗaya daga ciki amfani da na'uran IRF din nan da aka yi da kuma na shi Beavers din nan ya kasance magudin zaɓe a kada kuriya, amma a ce mutane 10 sun kada kuriya amma a zo a kawo mutane 100 ba zai yi ba. Shi wannan na'ura da kuma abin nan na internet, wato shi IRF da INEC ta kawo, duk yadda kai baka canza zaben nan, ko da ka canza zai nuna.
A ranar 26 ga watan Yuni, sojoji a jamhuriyar Niger sun yi wani juyin mulki inda suka hambar da zababben shugaban kasar Mohamed Bazoum tare da ayyana General Abdurrahman Tchiani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan sun haifar da ayar tambaya a tsakanin 'yan kasar.
Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyyar demokradiya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Kowa ya sani, na ɗaya shi kankan shi ba zan kin bai taba kai mulkin da zai zama shugaban ƙasa ba wata rana, na faɗi hirarta wanda muka yi da shi. Na biyu shine cewa kowa ya san zaben da aka yi a Niger, kowa ya san da wani juyin mulki ne, ɓace mulki ne aka yi, wato kowa ya san da jiha guda ce jihar tsohon shugaban ƙasa ta kawo sakamako, kuma mutane sun yi Allah wata ga wannan, wato ɓace iko ne suka yi suka zo aka dora Bazoum saboda ya yi kariya waɗanda suka yi aikin nan na Asha da nake faɗi can baya saboda wannan aka sa shi. To amma sai ya zamanto da ana tahiya shi yana so ya sauya, ana tahiya shi yana so ya sauya, hata kai yanzu tsakanin su ma yanzu suka fara rashin jituwa. To rashin jituwa nan shi ya sa kamar su MPN da Star Act da suka karbi kamar an gare bi, akwai mutanen Bazoum, akwai mutanen OO. To mutanen OO nan fa su ne ya zamanto maye-maye makarabar ma na jam'iyyar ta da Star Act. Can ne aka yi wannan
kana nufin mutanen tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu
na faɗi mutanen shi su ne, kuma duk wannan shi ne umar ba kasar duk abin da ya faru a Niger na kwarai da lala tun ba lalan ba, duk abin da ya faru ma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isu shi ne umar ba isa wannan abu ba wani ba.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu dora daga inda muka kwana dangane da bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla an gaida da mutan san ina masu aro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Isra'ila ta kai sabbin har-haren sama hada da dakaranta na kasa a yankin zirin Gaza na talata a kokarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. Haka na faruwa ne yayin da Amurka take neman goyon bayan kawayenta don a kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar al-Maliya daga yan tawayen Hutun Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Dakarun Isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kaikaita sun hada da wata farfajiya da Hamas ke amfani da ita, sannan su lalata wata hanyar karkashin kasa a yankin kudancin Gaza. Wani tsohon sojan Rasha ya nemi mafaka a kasar Netherlands, ya kuma ce a shirye yake ya ba da shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC kan laifukan yakin da Rasha ta aikata. Wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin jalancin labarai na Reuters, inda ta ce sojan ya ce laifukan yakin da Rasha ta aikata wadanda ya gani ne da idansa yayin da take yaki da Ukraine.
To masu sauraro, baki daya a nan za mu nade tabarmar shirin na wannan lokacin. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a garzaya shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Muna nan kuma a shafukan sadarwar Facebook, X da Instagram, har ma da YouTube. Yanzu kuwa kar a manta a sake dawa a tara da mu anjima da hantsi domin jin shirinmu na hantsin da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana, inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda suka bada gudunmawa a cikin shirin, ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif, ki muku sallama, sai anjiman ku.